الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل درس يومنا للتاجي بمقرى أكل أبن الشهي أبو بوردا كائن مسلمي باسا ودعتوا لسوء acikin addinin su wanda bai dace su taka ci da shi ba. Acikin wannan littafin muna ismul hadisi, wato abin da ya shafi bangaren hadisi. Kuma in ba a manta ba, satin da ya gabata mun tsaya ne akan hadisi na 10 a cikin wannan littafi. Yau za mu tashi hadisi na 11. إن حديث معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله عنه، الله شدد شياتي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي رحمه الله إذا رأمنش الله ثبت أغري شياتي، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. وأن حديث nabi tsira da wanci Allah tabbata a gare shi da iyalan gidansa yace, man kana akhiru kalami, wanda karshen zancensa, karshen kalmarsa ya kasance la ilaha illallah, dakhal aljanna, ya shiga aljanna. Kuma wannan hadisi Imam Abu Dawud ya fitar da shi. Daga cikin fa'idodi da za mu fa'idantu da su a cikin wannan hadisin, hadisin na karantar da mu fadlu la ilaha illallah, wato falalar kalmar la ilaha illallah. Wa anna al-abda yadkhulu al-jannata wa anna al-abda yadkhulu biha al-janna, kuma bawa yana shiga aljanna sanadiyan samun wannan kalma ta zama ita ce karshen zancensa gabanin Allah a rayuwarsa. To amma anan kun ga ya kamata mu gano wanda karshen kalmar sa zama la ilaha illallah. Wannan yana karantar da mu ashe idan an zo ba mutum kalmar shahada, ko kokarin san mutum ya samu cika da kalmar shahada, to kawai za ka yi ta kokarin ce mai la ilaha illallah. Kuma abinda an maqsudi ce la ilaha illallah. An gane wannan yana nuna mana haka. Dama ita la ilaha illallah duk inda take tare da Muhammadur Rasulullah, to daga duk inda ka ji an ce la ilaha illallah, to ba ta zama la ilaha illallah sai an yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah. Don haka wannan na nuna mana idan aka ce ga wani mara lafiya, marashin lafiya ya yi matsala ne, to ana so a yi ƙoƙarin koya mai wannan kalma ya saba da ita, domin Allah ya taimake shi ya ciga da ita, to ya yi arziki. Kuma wannan na nuna ko wanda Allah ya dau, Allah ya yarda da wannan kalmar, ya kuduce ma'anarta, ya san ma'anarta, Allah ya taimake shi shi ma ya samu furci da wannan kalmar, to shi ma ya dace da wannan arziki. To me zai taimaka mana wajen furta wannan kalmar? Shine mu yi kokari mu saba da ita tun muna lahiya. Idan bakinka ya saba da furta ta, to insha Allahu koda lokacin wato a mutuwar mutum ya zo, to za ka samu yana furta wannan kalma din, saboda Allah ya taimake shi ya saba da furta wannan kalmar tun gabanin wannan lokacin. Haka ana so wannan kalmar mutum ya yawaita ta, la ilaha illallah la ilaha illallah ko so no haka iya bari ko nan ka takaita yan kuma ka hada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan yayi kuma in ka cika ta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir duk dai kaga dai kalmar la ilaha illallah ta shi mu ciki baka daga cikin falalar wannan kalma shine wanda ke wadanta wato bawa yana shiga aljanna sanadiyar fadin wannan kalma sannan abu na biyu wa fadlu man kana akhiru kalamihi min ad-dunya wannan na nuna mana falalar wanda kalmar sa ta karshe a nan duniya ta kasance la ilaha illallah wannan mutum yana da falala wannan mutum ana yi masa kallon yayi kyakkyawar cikawa ana yi masa tsammanin samun rahmar ubangiji Allah ya azurta mu da fadin wannan kalmar a lokacin da za mu yi gwangwara da duniya sannan hadisi na 12 yace ikra hadisi ibn mas'ud ka karanta hadisin abdullahi dan mas'ud wanda ke magana kan fi hifdhil lisan wanda ke magana akan kiyayewa harshe kuma wa ba'du fawaidihi ka ambaci fa'idodin da wannan hadisin ke karantarwa yace an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin rahmat ila da amincin Allah tabbata a gare shi yace laysal mu'minu bit-ta'at ba shine mummuni ba da sukan mutane ma'ana aibanta mutane da sukan su ba dabi'a ce ta mummuni ba dabi'a ce ta mutanen banza duk wanda kaga zai zauna kowa bai da mutunci ido ne yana iya sake suka kowa yana iya zagin kowa to wannan mutum alama ta nuna ba mummunin kwarai ba mummunin kwarai kullu abinda yake kokari yaya zai yi gyara kansa yaya zai yi zo mutumin kirki yaya zai yi zama salihin bawa kullun shine aikinsa kuma yaya zai yi wani ya gyaru wani ya shiryu amma ba zai bata lokacinsa wajen sukan mutane da bacin mutane irin wayan na dabi'un yau mun mai da su sana'a wani da su yake can abinci zai iya hitowa da jarida ya zazzage wani ya sussoki wani ya batai ya la'anci wanda yake son la'anta ya gyara wanda yake so gyara ko ya je gidan rediyo ya shirya wani fili minti 30 ya yi ta zagin wani yana suka ta yi yana mai kasahi wallahi duk wanda ka wannan dabi'ar ba zai gama lahiya duk mai wannan dabi'ar ba zai gama lahiya in kuna da ire-iren su cikin gari yanzu magana da aka yi da Allah ku rubuta sunan su ku aji ko ya kwanan wata daga yau in ka ga wani mutum bai da aiki sai bace mutane da aiban sa yana suka don Allah rubuta suna ne ya rubuta kwanan wata ka aji wallahi komi daren daddewa wannan musulman bai gama lahiya wallahi mutum ba zai gama lahiya yadda ku ha gani sana'a irin ta cin mutuncin mutane da aibanta wallahi ba da biya kware ta yasa ga duk wanda ha gana wannan rayuwar komai ka ga ya tara ya tara motoci ya je aikin hajji ya je umra ya tara kuɗi wallahi aikin banza sai ya dawo gura ko Allah ya kare mu daga wannan sana'a laysal mu'minu bit-ta'at walal la'at annabi ce kuma ba dabi'ar mu'mini ce ba yawan la'antar mutane wallahi malam lokacin da nake karanta hadisin ga amma makin nake wai kamar yaya la'antar mutane wallahi malam sai da ka mijin kalbin na hitowa ba ta mutane wata rana muna tsaye tare da wani sai aka ambace wani sai ce kai ai wannan Allah ya dabe mai albarka ni ma yadda haka ɗai wani abu zai haɗa ka da wani mutum wanda ce Allah ya ɗaya mai albarka ba da biyar ƙwarai ba ce
ɗebe mutum albarka ko da ya yi abin ɗiba albarka ko da ya yi abin ɗiba albarka kai kalmar ba su taito bakin ka wani wasu ba kai ba kai kada kalmar taito bakin ka an gane ko mai taka tsantsan da wannan kalmar tana hitowa bakunan kalma ce da ke hitowa bakunan miyagun mutane ba bakunan mutanen ƙwarai ba akwai kalmar da in an ka ji ta gabacin mutumin kirki to gaskiya za a yi mamaki to tana daga cikin kalmar da in an ka ji ta a bakinka to a gaskiya za a munana maka da zuciya ashe kai da man duk da ana yi ma kallon mutumin kirki ka ba mutumin kirki ba kalmar sukan mutane kalmar wurin kai ba na kirki kowa bai da kirki duk wanda an kawo kana soke shi ka ce ai wannan bai da mutunci kowa kai kai dai da mutunci sannan ka dawo kana la'antar mutane ba da biyan kware ba ce wannan fahish mazala ce kuma mummuni ba sai da alfasha ba kalmar ganci ka dinga hitowa ba kunan mutane kana jin mutum na faɗin maganganu na gaske bai kunyar kowa yana sakin magana gaban kowa ba ɗabi'a ce ta mummuni ba walal bazi haka nan kalmar bazi yawan surutu mara fa'ida kawai kai ta zuba labari mara amfani da gaskiya da ƙarya kai ta faɗi wannan ita ba ɗabi'a mummuni ba ce Allah ya kare mu wannan hadisin Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisin kuma malaman hadisi sun tabbatar da ingancin wannan hadisin daga cikin ba'dhu fawa'idil hadis wannan hadisi yana karantar da mu annahyu an kulli kalamin batilin wa qabihin shari'ar musulunci wannan hadisi ya karantar da mu hani akan dukkan wata magana wadda suke mara kyau mai muni duk wata kalma mai muni zagi ɓaci suka wane ne la'anta alfasha to duka ana son ka kama bakinka daga aikata su sannan anna zalika sifatul mu'min fi lisani kuma wannan ita ce sifar mummuni a harshen ka san shi mummuni yana da siffa ta ƙware ga ƙafafunsa yana da siffa ta ƙware ga hannunsa yana da siffa ta ƙware a harshen sama wannan ita ce siffar mummuni a harshe ana iya gane kai mummuni ne a harshe ta hanyar ba ajin irin waɗannan kalaman suna fitowa bakinka to da ka sai mu yi yunƙurin samu bakinmu takunkumi kada irin waɗannan kalamun su dinga fitowa bakunan to jama'a wannan ya nuna mana a taƙaice an kai ƙarshen ɓangaren hadisi an kai ƙarshen ɓangaren hadisi yanzu za mu shiga wato ismul adabul islamiyya ismul adabul islamiyya ɓangaren da ya shahi ladubban musulunci a matsayinka na musulmi waɗanne ladubba yanzu ake so a ladabtar da kai su ake so a ɗora ka a kansu musamman wanda yake yaro ne matashi mina na aka son ya koya shi ne malam ya ce na farko al'adabu ma'allahi ta'ala ladabin mu'amala da Allah madaukakin sarki ya ya kamata ka yi mu'amala da Allah ya ya kamata mu'amala ka da mahaliccinka ta kasance ya ce tambaya kaifa yakunu al'adabu ma'allahi ta'ala jawab ansa ya ce ababe guda biyar su ake nema a gurinka don gyara alaƙarka da mahaliccinka na daga cikin ladabin zama da mahaliccinka ta'zimuhu subhanahu wa ta'ala girmama Allah subhanahu wa ta'ala cikin maganganunka da ayyukanka wannan yana daga cikin ladabin mu'amala da Allah ka girmama shi ka ba shi matsayi irin nashi abu na biyu shine wato ibadatuhu wahdahu la sharika lahu ibadatuhu wahdahu ka bauta mai shi kadai la sharika lahu kar ka hada shi da karka hada shi da kowa yana daga cikin ladabin da a tsakaninka da Allah yadda ya kamata ka mu'amalanci Allah shine ka bauta mai shi kadai kaga abu na farko bautar ka bauta mai kuma shi kadai karka hada shi da kowa kuma bautar bisa ga karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bisa ga ganin dama ba a'a bisa ga yanda manzo Allah ya tsara ka bauta ma Allah wannan shine haƙƙi da nawa haƙƙi na biyu imma kuna rikewa haƙƙi ko kuma mu ce ladabin zama da Allah na farko ne menene na farko ta'zimuhu subhanahu wa ta'ala ta'zimuhu subhanahu wa ta'ala na biyu wa ibadatuhu wahdahu la sharika lahu ibadatuhu wahdahu la sharika lahu na farko ta'zimuhu subhanahu wa ta'ala thaniyan ibadatuhu wahdahu la sharika lahu bauta masa shi kadai ba tare da ka hada shi da wani ba to sai ladabin alaka ka da Allah shi ne da'atuhu ibasa da'a menene ma'anar da'a biyayya menene ma'anar biyayya kawai duk umurnin da ya baka ka je kai wani abu iya gurgurar nan da ka iya duk abin da ya hana ka hannu ɓangaren hannu ba ka cewa zan hannu ga abin da nake iya hannuwa a duk abin da Allah ya hana ka kakkai wala ta karabu zina kakkai ko wala kaza kakkai duk abin da ka san Allah ya hana kwata-kwata ko kusa ga abin da kakkai inda kana son zaman lahiya inda kana son ka huta kakkai wannan kanisanci wannan wannan shine ladabi na nawa ladabi na farko ta'zimuhu subhanahu wa ta'ala na biyu ibadatuhu wahdahu la sharika lahu na uku wa ba'athuhu shine yi masa da'a shine ladabi na nawa na uku ba'athuhu yi masa da'a to sai na hudu tarkul ma'siyatu tarkul barin saba mai tarkul ma'siyatu barin saba mata ka bar saba ma Allah wannan shine ladabi na nawa na hudu ladabi na biyar shukruhu wahdahu jalla wa ala gode masa shi kadai shukruhu wa hamdu shukruhu wa hamdu gode masa da gode masa shukruhu wa hamdu abinda ake nufi gode masa ta gabbai kai ibada da gabbai shukruhu kenan hamduhu gode mai da baki kace alhamdulillah to duk biyun ana so ka hada haka dai ka kalli irin ni'imar da Allah ya maka sai ka tare dai kai arwalla kai na fi da raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shidda godiya ga ni'imar Allah haka dai ka zauna ka ci abinci ka ce alhamdulillah ka samu abin sha alhamdulillah ka ji kana da lafiya alhamdulillah kai sai ce alhamdulillah 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 duka ana nema wurinka ladabi ne na alaka ka da mahaliccinka an gane ko shukruhu wa hamduhu jalla wa ala ala fadlihi akan falalasta wadda ya maka wa ni'amihi allati la tuhsa da kuma ni'imar da ya ba da ba ta kidaddubuwa wa in ta'uddu ni'matallahi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ka iya yunkurin kididdiga ni'imar Allah wadda ya maka ba ta kididdigo ba abinda Allah bai ba yanzu Allah shi ka biyar ka bashi komi yayi ma yanzu zaman nan da kaga muna yi ga munan zaune yanzu wani na can tun jiyar da dare bai kwana ba yana nan zaune daga kwance sai kwance ni shi dai kai kai ko kai bacci ko malam da Allah je ka samu bacci ko ka samu ka samu kai bacci alhamdulillah alhamdulillah ilan da dare ma ka samu ka ci abinci alhamdulillah wani na can kwance ga da asibiti ya yi sati guda sai dai a yi mai dura abinci bacci ba ba ma gode mu ni'imar Allah wanda ya gudu sai mun kai halin lahaula wala quwwata ba da muna da haidayi yanzu ne ya kamata mu yi ma Allah godiya ga ni'imomin sa da ya mana duk matsalar ka duk ciwon ka ga ji asibiti sai kaga wanda ya gina ka wallahi akwai ciwon da ya ga da shi asibiti ko moci ba kai baka ma bari a san kana da shi saboda kaga wani wanda ya gina ka yanzu ka sai da emergency diga da kace da ciwo emergency ka dahe ciki ka dahe kai wallahi malam sai ga wani shi ko magana da shi an so da shi biki biki bai sai da yake ya sakara ya za emergency diga da kajin zazzabi ko aka gani an kwaso ka da kauyen ku an so da kai sai ga an yi ta mutun ka an yi ta wani saboda ga wannan aka zo da shi ya ta shi agaji aka sa ai kokari a adaji rayuwa kai kana da ranka ana ganin matsalar ka ko tsare ta an ga kana ai awa 10 sha biyu bakai komi ba to ga wanda minti 10 in an ka bata shine ai tsaya ta wa za a yi ta tashi za a yi ba ta ka wannan nemo na Allah kenan to wannan shine a takaitar takaitawa jama'a shine ladubban mu'amala da mahallin ka jama'a guda nawa guda akwai mai ka mana su guda biyar to bismillah da halitta ne yau to kawo muna na warko babu at-ta'zim babu alfun da lam a cire na ta'zim subhanahu wa ta'ala ibadatuhu عبادته وحده ما شاء الله بيو نعم أفكو بابه ترك ما أصيته سورة قداء شكره وحمده نعم شكره وحده كما كنت سبا ده وحده وشار با تفاضل ذاك شكره وحمده جل وعلا نعم على فضله نعم ونعمه التي لا تحصى kokura saba ku jaraba kan shi don mai so ne to naira 500 ga biro nan rubuta suna yanzu ba ta baki ne ka so ka rubuta naira 500 ga allo nan ga malam sala biro na nan waye bacci to ya le shi amma ya ku biro don mai so ne baya sha da kwancin ka duk mai su a ba ni biro ga suran ya rubuta mana su in mun tashi su rubuta ya nan ba da ba ce fatan na kaso nan rubutu eh a rubuta kun ga shawu ta kun yi shiru eh ai ta jara ba iri biyu ta to a ci gaba da daddakawa Allah ya taimake mu naira 500 eh naira 500 za a gwada ko to Allah ba mu sa jama mun ji al-adabu ma Allah ta'ala ko sai al-adabu ma ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ladabin zama tare da manzon Allah sallallahu ya kamata ka mu'amalanci annabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na daya ittiba'uhu waqtida'u bihi ladabin mu'amala da manzon Allah yanda ya kamata ka mu'amalaci annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ittiba'u biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kajiwa biyar ittiba'uhu waqtida'u bihi biya annabi sallallahu alaihi wa sallama da koyi da shi na biyu ba'atuhu ibn manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a na uku tarku ma'siyatu rashin saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na hudu tasdiquhu fi ma akhbara tasdiquhu fi ma akhbar gazganta shi cikin labarin da ya bayar ka gazganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin labarin da ya bayar shine tasdiquhu fi ma akhbara gazganta cikin labarin da ya bayar na biyar adamul ibtida haka ne adamul ibtida'u fi ziyadati ala sunnati rashin kaga wata bid'a rashin kage fi ziyadati ala sunnati wajen kare a cikin sunnati kada ka kirkiri wani abu ka kara ka ce sunnan manzon Allah ce yana daga cikin ladabin alaka kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shidda muhabbatuhu aktharu minan nafsi wa min kulli ahdi san annabi sallallahu alaihi wasallama sama ga yadda kake son kanka wa min kulli ahdi kuma sama ga yadda kake son kowane mutum guda sannan na bakwai ta'zimuhu wa nasaratuhu wa nasratu sunnati shine girmama annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma taimakon shi annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma taimakon sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine ladabin zama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kun ga wancan bangaren ladabin zama da Allah ladabin da ya kamata ka mu'amalaci Allah an wada wai ba iyaka suke nan ba dan kan gunta mana shi kuma ladabin mu'amalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sunan shi wanda haka kawai mu dage mu yi kokari akwai ladabin mu'amala da iyaye za mu dingisa zuwa wani sati saboda muna da buƙatar a yi kokari a kiyaye su yanzu dai ga alama ina jin mun haddace ladabin mu'amala da Allah al'adabu ma Allah guda dawa biyar na daya ta'zimuhu subhanahu wa ta'ala thaniyan ibadatuhu wahdahu la sharika lahu thalithan da'atuhu rabi'an tarku ma'siyatuhu khamisan shukruhu wa hamduhu jalla wa ala na'am ala fadlihi wa ni'amihi alladhi ku allati na'am wa ni'amahu allati lakum al-adabu ma'a ar-rasul kam la sab'a al-adabu ma'a ar-rasul sab'a awwalan na'am adamu liftida rashin kagen wata bid'a ko
fi ziyarati ala sunnati ko ka ba shi bala haji shi ma ya da aka azai da su su duka eh nabiwa da eh
okay wannan da hadi ba shi bane kenan ba shi bane wannan da hadi
na farko menene muka ce ittiba'u wa liktida'u bi ittiba'u wa liktida'u bi nabiyu ta'atuhu da uku adamu ma'afiyatu
kaga da wancan da wanga dunnan ko dede ko
oce nan sarku ma'afiyatu salisan ko rabi'an tasdiquhu bima akhbara na'am adamu libtida fi ziyarati ala sunnatihi nashidda mahabbatihi akthar min an-nafsi wa min kulli ahdin nabakwai ta'zimuhu wa nasratuhu wa nasratu sunnatihi wannan so da ladabin mu'amala da manzo Allah ba iyaka take nan ba suna nan da yawa kamar kace haƙoƙin manzo Allah ko tsarana an ka ba ka rubuta haƙoƙin manzo Allah sai ka faɗi waɗanne abubuwan da kake an ce al'adabu ma'a rasul shi ma ya aka ce haƙoƙin Allah a kanka sai ka faɗi waɗanne can su ne haƙoƙin da Allah ke da su gare ka ga sunan guda biyar an ɗan faɗa sunan za mu dakata kawai abin da ya rage mun gama akwai gwaji da aka son a yi saka duk wanda ka zo shiga takara sai ya tsaya minti goma za mu san Allah ya fa ka ci nasara a miƙa maka jungon aiki eh wanda lokaci ma na wanda ya samu ɗari biyar ɗin kai ai lahiya sai na abinda ma karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi ya yi muna Allah shi amintar da mu ga abinda muke jin tsoro Allah ya yi mana damuwa baki daya magabatan mu Allah shi musu gamara wanda suka riga yi wanda suke da rai cikin su Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu lafiya da mutu su baki daya ya amintar da mu daga dukkan abin da muke jin tsoro ya Allah muna roƙon ka mana sa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya Allah ka yaye mana damuwa baki daya cikin tuno da jarabobi da muke ciki a wannan ƙasar Allah ka furanye mana su Allah ka ba mu ikon biyayya ga Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.